fait du mal à celle qui m'a tout donné. Ça n'a pas...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 15 ga watan Agusta na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, hukumar Rasha sun sanar da kwashe karin mutane 20,000 a yayin da sojin Ukraine ke ci gaba da kaifar maki a yankin Kherson. Masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa suna tattaunawa a Doha yau Alhamis, a daidai lokacin da suke nufin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza. Daga nan za a ji cewa yau Alhamis shugaban ƙasar Koriya ta Kudu ya yi ta yin kafa wata hukumar tuntuɓa ta matakin aiki tare da Koriya ta Arewa.
To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa dabban magayanta sun rasa matsugunansu a jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar sakamakon mummunar ambaliyar ruwa da ta auku. Lamarin ya kuma yi sanadin mutuwar wasu da yawa. To kowane hali waɗanda lamarin ya shafa suke ciki a yanzu?
Ba rumfa za mu yi ba, zancen daki babu, dole dai sai da rumfuna. Kuma duk yawancin mutanen rumfa ma ya fi ƙarfin shi, balle ya yi daki.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan wani matashi mai suna Shamsuddin Jibril daga jihar Kaduna, Najeriya, wanda ya kirkiro wata sabuwar fasaha da za ta taimaka wa manoma. Wannan dai na zuwa ne yayin da Najeriya ke fama da matsalar ƙarancin abinci. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki, wanda zai ci gaba da tattaunawa akan yadda gurɓacewar muhalli ke ci gaba da kawo koma baya a yakin da Najeriya ke yi da annobar cutar kwalara. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan mun sami ku lafiya. Ga labaran duniya. Hukumar Rasha sun sanar da kwashe karin mutane 20,000 a yayin da sojin Ukraine ke ci gaba da farmaki a yankin Kherson. Makaddashin gwamna Alexei Smirnov ya faɗi cikin manhaja aika saƙon Telegram cewa 'yan sanda da sauran hukumomi za su haɗa kai wajen kwashe al'ummin gundumar Kuluskov da ke kan iyaka da Ukraine. Rasha ta kwashe kusan mutane 200,000 tun bayan da Ukraine ta ƙaddamar da hare-hare kan iyaka ranar 6 ga watan Agusta. Komandan sojin Ukraine General Oleksandr Watosetsky ya ce sama da sojin Rasha 100 aka kama fursuna. Ya kuma ce shugaban ƙasar Vladimir Zelensky ya ce da ƙarshe za su musayar da su ga fursunonin yaƙi na Ukraine. Masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa suna tattaunawa a Doha, babban birnin ƙasar Qatar, a yau Alhamis, a daidai lokacin da suke da nufin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza domin ƙoƙarin daƙile wani babban yaƙi a yankin Gabas ta Tsakiya. Wakilan ƙasashen Amurka da Masar da Qatar sun shirya ganawa da tawagar Isra'ila. Hamas ta faɗi jiya Laraba cewa ba za ta shiga tattaunawar ba, amma wakilai na iya ganawa da masu shiga tsakani daga baya, inji kamfanin dillancin labarai na Reuters. Zaman ɗarɗar, dalilin rikicin ya ƙara yawa. Baya ga yakin da ake ci gaba da gwabzawa a zirin Gaza a gabar yammacin kogi da gabar yammacin kogin Jordan, Isra'ila da Hezbollah na ci gaba da musayar wuta akan iyakar ƙasar da Lebanon. Sama da mutane 100 aka yi garkuwa da su ta hanyar har yanzu ana tsare da su. Har yanzu da jiragen ruwan kasuwanci na ci gaba da fuskantar hare-hare daga mayakan Houthi na Yemen, sai kuma yiwuwa wani harin ramuwar gayya da Iran ta yi barazana, dalilin kashe shugaban Hamas Ismail Haniya a Tehran a watan jiya. Duk da cewa Isra'ila ba ta ɗauki alhakin kisan ba, amma ana zargin tana da hannu a mutuwar Haniya. Wasu jami'an Iran guda uku sun ce yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ita ce kawai abinda zai hana ɗaukar fansa kan kisan, inji wakilin Reuters. Dabban mata ne suka fito kan tituna a birane da dama na Indiya a daren Laraba, riƙe da kendirori da alamun da ke cewa ƙwato wannan dare, don nuna rashin amincewa da fyaɗe da kisan da aka yi wata likita mai shekaru 31 a Calcutta a makon da ya gabata. Prime Minister Narendra Modi ya yi kira da a tsawarra hukuncin kan laifukan cin zarafi da ake yi wa mata lokacin da yake magana akan zaluncin da ake wa iyayenmu da ƴaƴanmu mata. Akwai fushi da hakan ya haifar wa kasar, inji shi. Yace yana iya jin wannan bacin rai. A ran Laraba ne babbar hukumar ƴan sanda ta inda ta dauki nauyin gudanar da bincike kan lamarin wanda ya haifar da yajin aikin likitoci ke kira da a samar da yanayi mai kyau a wuraren aiki. An gano gawo matan ne a ranar Juma'a a wani asibitin gwamnati da ke Kolkata a yammacin Bengal, inda ta kasance tana aikin likitanci a can. Binciken gawarta ya tabbatar da cewa an yi mata fyaɗe kafin kashe ta. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar, kimanin mutane 12 sun rasa rayukansu, wasu 13 kuma sun jikkata sanadiyar ambaliyar ruwa da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa. Lamarin ya kuma sa akan dole magidanta sama da 20,000 rasa matsugunansu. Mahukuntan jihar sun ce sun ɗauki matakin tallafawa waɗanda iftila'in ya shafa. Wakilin muryar Amurka Harusula Rashidu ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A jihar Difa an samu mamakon ruwan sama kamar yadda ya wakana a waɗansu jihohi na jamhuriyar Nijar. Lamarin da ya janyo mummunar ambaliyar da ta shafi adadin magidanta 25,882 na garuruwa 31 daga cikin ƙananan hukumomi hudu a jihar ta Difa wanda suka rasa mahallansu. Ko baya ga rushewar gidaje, ambaliyar ta haddasa mutuwar mutane 12 yayin da waɗansu 13 suka jikkata gami da asarar dukiyoyi. Alhaji Nazir Abdul Ali shine shugaban hukumar ma'aikatar jinƙai ta Bani Adama a jihar ta Difa.
Bana ya zo kamar yadda ya yi barna a kowane jihohi na Nijar, a jihar Difa ma ita ma ba ta tsira ba, kuma ya shahi magidanci 25,882. Dangance da haka an samu garuruwa 29 wanda wannan barnar ruwa ya shafa. Kumin ta Menusowa, kuminkin Difa, kuminkin Ningimi da kuminkin Kablewa, wanda an samu rushewan ɗakunoni wanda sun kai ɗaki 2,644. An samu kuma ɗaki irin na kago 300, sai kuma katangogi 671 waɗanda suka faɗi, wanda kuma an samu ɓannar rayuka guda 12. Baicin haka kuma an samu waɗanda suka ji ciwo mutum 13. Haɓangaren dabbobi an samu 1,271 wanda aka yi asararsu wannan ruwan da muka samu a nan jihar Difa.
To, sai dai waɗansu daga cikin magidantan da iftila'in ambaliyar ruwan ya shafa a nan Difa sun nuna damuwarsu kan yadda lamarin ya faru da su, yayin da har ma waɗansu suka rasa rayuka ƴan uwansu. Suna masu cewa
Muhammadu Gure, ba mu da hanyar da zai fito ruwan, shine ruwan ya fi karfi, ko ina yana kwancewa yana shigowa cikin gida. Muka gudu muka fito, Allah ya sa da yaran da minti bai wuce minti 10 ba, muna karkashin ganye, sai rududududu ya zo ya faɗi gaba daya. Kayan ma bayan kwana 2 ko kwana 3 jama'a suka taimake mu muka fita.
Ni ne Malam Bilal Bukar. To, gaskiya ne ga sinan wannan ambaliyar ruwan nan, lalle ya zo ya same mu, kuma har an rasa rai guda 2 a cikin gidana. Amma dama ba su kare bane, su bokai ne a cikin tukunan. Allah ya rufa mutu, sauran suka samu suka fita, su sauran kuma muka tattauna muka cicire su muka fitar su.
Gashi kun fuskanci rushewar gidaje, ko ba ga rasa rai da aka yi, shin yanzu wani hali kuke ciki a halin yanzu?
Ba rumfa za mu yi ba, zancen daki babu, dole dai sai dai rumfuna. Kuma duk yawancin mutanen mu rumfa ma yafi karfin shi, balle yayi daki.
Shin ko ne yunkuri ne gwamnatin kasar ke yi ta hanyar tallafawa waɗanda iftila'in ambaliyar ta shafa? Tambayar kenan da nayi wa Alhaji Nazir Abdul Ali, shugaban hukumar ma'aikatar jinƙai ta Bani Adama a fuskar jihar Difa. Ya yi min ƙarin bayani, yana mai cewa
gwamnati tana ƙoƙarin tallafa ma waɗannan mutane waɗanda ruwa ya maɓanna. Aka ba su tallafi na abinci, akwai wanda tun watan Juin ruwa na farko da aka yi ya musu ɓanna, wannan mun aika wannan a sakamako Nyamai. Kowane magidanci ya samu hatsi kilo 100 da kuma manda kilo 2.5. Kuma an samu masu kama ma gwamnati masu hannu da shi ne wanda suka ba su tallafi, su ma na ɓangaren kuɗi wanda za su ƙara samun jika 40-40.
Dama dai wannan ba shi ne karo na farko ba da jihar Difa ke fuskantar mummunar ambaliya. Ko a shekarun baya-bayan nan, jihar ta cin karo da irin wannan iftila'in da ya haifar da mutuwar mutane da dama, yayin da waɗansu suka rasa dabbobinsu gami da lalacewar dubban gidaje da wuraren noma. Harusula Rashidu, muryar Amurka, daga Difa a jamhuriyar Nijar.
A gaida Harusar Rashidu. To shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To Maryam, ɗaruruwan ɗalibai ‘yan ƙasar Bangaladesh riƙe da sandunan gora sun yi sintiri a wurin taron da aka shirya yau Alhamis na magoya bayan haɓararriyar Prime Minister Sheikh Hasina, inda suka sha alwashin yin watsi da duk wani yunkuri na nuna ƙarfi. Hasina, mai shekaru 76, ta gudu ne da jirgi mai saukar ungulu a makon da ya gabata zuwa makwabciyar ƙasar India, inda ta ci gaba da zama yayin da har yanzu ɗalibai ke mamaye da titunan Dhaka a wani gagarumin gangami da ya kawo ƙarshen mulkin da ta yi na tsawon shekaru 15. Yau Alhamis ne ranar tunawa da kisan da aka yi mahaifinta a na 1975, jarumin 'yancin kai na Sheikh Mujibur Rahman, a lokacin juyin mulkin da sojoji suka yi ranar da gwamnati ta ayyana matsayin ranar hutu ta ƙasa. A shekarun baya dai an yi ta gudanar da gagarumin taruka a ƙasar Bangaladesh da kewaye domin murnar wannan rana, amma ɗaliban da suka hamɓarar da Hasina sun yi shauƙin ganin magoya bayan jam'iyyarta Awami League ba su samu damar sake haɗuwa ba. Daga ƙarshe, yau Alhamis shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya yi tayin kafa wata hukumar tuntuɓa ta matakin aiki tare da Koriya ta Arewa domin tattauna hanyoyin da za a sassaura tashin hankali da kuma maido da haɗin gwiwar tattalin arziki, yayin da ya bayyana hangen nesansa kan haɗewar ƙasashen makwabta. A jawabin da ya gabatar a ranar 'yancin kai na ƙasa da ƙasa na bikin cika shekaru 79 da samun 'yancin kai daga mulkin mallaka na Japan a tsakanin shekarar 1910 da 1945 bayan yakin duniya na biyu, Yun ya ce a shirye take ya fara haɗin gwiwar siyasa da tattalin arziki idan har Koriya ta Arewa ta ɗau mataki ɗaya kawai na kawar da shirin makaman nukiliyarta. Yun ya yi amfani da jawabin ne a wajen ƙaddamar da wani tsari na haɗa kan ƙasar tare da yin wani sabon tayi ga Pyongyang biyo bayan tayin da gwamnatinsa ta yi a baya-bayan nan na samar da kayan agaji ga ɓarnar da ambaliyar ruwa ta yi a yankin Arewa, wanda ya ce an yi watsi da tayin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da Najeriya ke fama da matsalar ƙarancin abinci, matasan ƙasar da wasu masu sabbin kamfanoni na neman kawo sauyi a fannin noma ta hanyar fasaha. A jihar Kaduna, Shamsuddin Jibril ya ƙirƙiro wani jirgin sama mara matuƙi wanda zai iya gano cututtukan da ke shafar amfanin gona. Ga fassarar rahoton Alhassan Bala daga birnin tarayya Abuja. A cikin ƙaramin wurin da suke aiki a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya, Shamsuddin Jibril ɗan shekaru 24 da abokan aikinsa suna ƙera jiragen sama marasa matuƙi da aka yi musamman don gano cututtukan amfanin gona da kuma fesa maganin ƙwari. Wani bincike da aka yi a kan harkokin gona na ƙasa a shekarar 2022 ya nuna cewa wasu manoman ƙasar sun yi asarar kashi 80 cikin 100 na amfanin gonarsu sanadin ƙwari da cututtukan amfanin gona. Jibril ya ce sabon kamfaninsa mai suna Vora Robotics yana taimakawa wajen ƙera ingantattun kayan aikin noma. Muna amfani da kayan da ake da su a cikin gida don ƙera shi ta yadda za a samu sauƙin kashe kuɗi. Wannan shine jirgi mara matuƙin da muka ƙera. Babban abin da muka fi mai da hankali a kai shine noma. Akwai lokutan da za mu yi tunanin yadda za mu kawo masa mafita da kuma taimakawa manoman su gano cututtuka a gonakinsu. Jibril ya ce jirgin mara matuƙi yana ɗaukar hotunan amfanin gona ya tura su zuwa wata manhaja da shi da abokan aikinsa suka ƙirƙira wadda ke fidda sakamako cikin 'yan mintoci. A wannan manhajar za ta nuna maka alamomi da kuma maganin da ya kamata ka yi amfani da shi a wannan gonar. Za ta nuna maka yadda maganin da ya kamata ka yi amfani da shi ta yiwu akwai nau'ika daban-daban na ciyawa ne ko na ƙwari. A shekarar 2024 kaɗai, manoman citta sun yi asarar sama da dala miliyan 7 sanadiyar cututtukan da suka shafi amfanin gonarsu, Wani karaman manomi mai suna Lawala Ibrahim Dan Bushiya ya ce rashin iya gano cututtukan amfanin gona da wuri na jefa manoma cikin babbar matsala. Idan za mu iya samun jirgi mara matuki wanda ke gano cututtukan amfanin gona zai taimaka mana sosai. A matsayinmu na manoma, ba mu da masaniya sosai akan cututtukan amfanin gona a matakin farko. Mun fi gane su idan lamarin yayi muni. Gaskiya, ganin yadda wannan jirgin ke tashi yake kuma aiki babban abu ne a gare mu. Masana harkokin noma sun ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta ƙara ƙoƙari wajen ƙarfafa amfani da fasaha a fannin noma. Ɗaya daga cikinsu, Ezekiel Bulus Doka, ya ce fasaha kamar ta na'urar gano cututtukan amfanin gona na iya kawo sauyi a ƙoƙarin da Najeriya ke yi na samar da wadataccen abinci.
There are so many innovations that would have transformed Nigerian agriculture, but
akwai sabbin kirkire-kirkire da yawa da za su iya kawo sauyi a harkar noma a Najeriya. Amma ta yaya mahukuntan ƙasar suka rungume su? Ta yaya suke ƙoƙarin kai su gaba? Ta yaya kuma suke fafutukar ganin an bunƙasa sarrafa su? Jibril da abokan aikinsa na fatan za su samu taimako daga gwamnati da kuma kamfanoni masu zaman kansu domin faɗaɗa kirkire-kirkiren su don 'yan ƙasar baki ɗaya. Madalla a gaida Alhassan Bala. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Idan mai sauraro yana biye da mu a makon da ya gabata, mun ji yadda gurbacewar muhalli ke kawo cikas a yakin da Najeriya ke yi da cutar kwalara da ke ci gaba da addabar mutane a fadin kasar. Kuma mun ji irin yadda ma'aikatar duba gari ta Najeriya ke nata kokarin wajen tabbatar da cewa mutane sun kula da muhalli da kuma tsaftace ruwan sha da na amfani don kawar da wannan cuta, inda shugaban ma'aikatar Dr. Yakubu Baba yayi bayanin yadda suke kula da masu fama da cutar, ma'aikatan jinya da masu sauran jama'a don kare yaduwar cutar ta kwalara. A wannan makon, Dr. Yakubu Baba zai ci gaba da yi mana bayani ne game da ayyukan nasu a hirarsu da abokiyar aiki na Madina Dauda.
Aikin duba gari ne kuma ya tafi yadda ake dafa abinci. Abinda muke yi shine mu tabbatar cewa duka wanda yake aiki a wannan bukateriya din, wanda ya zama ko da shi yake dafa abincin ko kuma shi yake sabin abincin ko kuma shi yake wanke kwanuka ko kuma shi yake ka tattase ko shi yake sayan wanke tumatir, mu tabbatar cewa he is medically fit, amma sa screening cewa bai da wannan cutar kuma bai da wata cuta da zai iya sa mutane su kamu. Mu muna grassroots ne, su NAFDAC aikin su package food ne, mu kuma namu buka din nan da ka gani wanda kuma nan kowa yake zuwa ci abinci, including su ma'aikatan NAFDAC buka din suke tafiya. Ai, in ka duba dokar mu akwai abin da certificate din da muke badawa na banded food. Ai, baka fara operation sai ka je ka environmental health authority, sai sun zo su sun yi inspecting ina magudanar ruwan ka yake, ta ina za ka samu ruwa, ina za ka ajiye shararka, nawa ne ma'aikatanka, ka musu wannan screening din, kai kaza kai kaza, sai kai meeting wannan requirement din, sannan sai su baka license. Sannan lokaci lokaci kuma du aikin mu ne mu kira su mu koyar da su simple hygiene applications. So yanzu Madina, in na duba system dina zan gaya miki duka bukasin da suke Lagos, zan gaya miki bukasin da a part of wanda muka isolating cewa suna yaɗa kwalara.
Kana nufin za ku iya zagaye jihohi 32 nan ku yi wannan aiki da kake mana lissafi a yanzu haka cikin lokaci saboda kada mutane su kamu ya zama annoba a ƙasa?
Ina da ma'aikata sama da 60,000 kowane ward kika je ki yanzu a jihohin Najeriya, ban da ƙasa da mutum 5. da suke aiki a wannan ward din. Misali yanzu a ƙauyenku, jau kika buga min waya kika ce ga abin da yake faruwa. Na san wa zan kira, na san me zan gaya masa, kuma zan ce masa yayi reporting back in so time. Ba ma so wannan kwalara din ta sake faruwa in wide perspective da ta faru yanzu. In a ce an sa duba gari yana aikin sa yanda ya kamata, tintini da shi wannan kwalaran ma ba za ta faru ba. Misali, tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari yayi signing order number 9 wanda aka ce ana so a ending open defecation, da Hausa ana ce ba haya ko ina. Wannan order din abu da mu duba gari muke fara shi ne is far from reality. Ba za yi achieve saboda order ne da aka bawa minister na water resources.
To ba sai ku nema a maido muku ba?
Shine ai maganar da muke yana daya daga cikin taswirar da muke so mu gaya wa minister cewa in dai federal government tana so ai achieving wani abu na din, dole sai an dawo da maido wa gari aikin sa. Mandate din water resources shine su bada ruwa mai inganci, amma issue na sanitation issue ne na hukumar duba gari. An din ba ma nan ba abin da sai yayi, saboda Najeriya abin da ake bukata ba wai doka bane, sai ka using enforcement. Tursasawa dole sai ka tursasar da dan Najeriya. In kai kaza ga doka abin da tace za a maka koro kaza,
ko kuma in kai kaza ga abin da zai shafi lafiyar
ka, lafiyarka. Wayannan duka yana daya daga cikin abubuwan da muke bukatar shi shugaban kasa ya duba ya gani, saboda kullun mu rage yawan kudin da muke kashewa a cututtukan da zamu iya kare su.
Wane kira ko jan hankali za ka yi wa al'umma domin ba ku haɗin kai wajen gudanar da ayyuka don samun nasara, musamman wajen yaƙi da cutar kwalara?
Kware da gaskiya, ni kira da nake yi ga al'umma na farko shi ne za mu fara daga gidaje. Shi aikin tsafta daga gida yake farawa. Kuma in ka tsaftace gidanka, ka tsaftace muhallinka, ba wai kwalara ka dai ba, cututtuka da yawa ma ba za ka same su ba. Sannan a gidaje kuma du mu tabbata cewa ruwan da za mu sha mun dafa shi. Bayan dafawa mu samu wannan water guard din mu diga a ciki. An muka siyo tumatir da tattasai da alayyahu da kabeji daga kasuwa, mu tabbatar mun wanke shi. Ba mun wanke shi kadai ba, sai mu sa masa gishiri. Likowai nan yana kashe wannan kwaya na kwalara. Sannan al'umma a community level, abinda muke cewa community, ana bukatar kuma haɗin kai daga community. Me ya aiki haɗin kan da ake bukata shi ne community ɗin su making sure an yi establishing wannan volunteerism, ai engaging matasa. Da haka ake yi, saka ga an samu matasa kafin ruwa ya zo, duka an shashare magudanar ruwa, an gyaggyara ko'ina. Dan muka yi wannan ba wai a gwamnati muka yi wa ba, a kanmu muka yi wa. Sannan na biyu, muna roƙon al'umma su bi dokar da ta dace. In kika duba yanzu, kowa in ya gina gida sai ce zai gina bohol. Kowa ya gina gida ya gina bohol. An yi mekin abunan ƙasarmu, abinda ake cira can ƙasa yadda ruwa take, ta zama overloaded, wanda shi yake yawan kawo wannan underground water infiltration da abutawa water sewer line. So abinda muke so shi ne ba komai gwamnati za ta yi ba, amma yanzu kamar estate, maimakon a ce kowa ya digin borehole ɗinsa, sai ku haɗa kai, sai ai central borehole, sai ai kwaya ɗaya wanda kowa zai samu. To abin da ya kamata kenan ai mu canza policy ɗinmu. Sannan muna kiran 'yan kasuwa, because shi sanitation is a big big investment, it's a serious business. Babu wani business a duniya da zai baka return of investment kamar sanitation. In ka duba kasashen da suka ci gaba, ba za ka yi tafiya da ta kai kilomita 50 a kan major road baka samu public toilet ba. A kafa ba za ka yi tafiya da ya wuce kilomita 2 ba baka samu public toilet ba. Saboda shi dan adam yanda Allah ya yi shi, duk lokacin da ya kira, he must answer the call of nature, but he has to do it in a dignified way. A mutunce, in ka zo ka providing, public sector suke providing wayannan strategic toilet facilities din, ko irin moving toilets nan ne akan hanya, suka tsaftace shi, ba wanda zai so ya zauna ya zo waje yana yin bayan gida, zai shiga. Ka gane?
Sannan biya. Ko da biya zai yi.
Ko biya zai yi, dama zai biya a token. Gwamnati za ta yi regulating, ya biya a token saboda ai maintaining. Ka manta, shi kansa bayan gidan in ka karbe shi zaka ce kai kai combatant din sa into biogas za iya generating electricity da shi sannan za iya samu taki da shi so babu abin da is waste a cikin sa so kaga zai zama win-win situation for the business people so muna kiran su zo su samu shawarwari daga wajen wanda suka san kan abin su sa kudin su a ciki kuma sa su samu riba mai gudanarwa saboda gwamnati ba za ta iya yin komai ba an ka ce gwamnati ne za ta yi komai gwamnati ba za ta iya yin komai ba duka komai ba shi yasa muke kiran su yan kasuwa su ma su yi to wannan shine kananan abubuwan da muke gani insha Allah in muka same su daidai so insha Allah kamar yadda cholera ta zama history a London haka za ta zama history a Nigeria
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na yau da fatan za a ƙara dagewa wajen kula da tsaftar muhalli don kare aukuwa da kuma yaduwar cututtuka a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Madina Dauda ni Hawwa Umar ke cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya Madalla a gaida Hawwa Umar to yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko ya fito ne daga Comrade Iliyasu Yakubu Dagawa daga jihar Bauchi, Nigeria, mamba kungiyar muryar matasan Afirka. Yace salam biyo ya Hausa. Muna fatan Allah ya kawo mana saukin wannan matsala ta tsadar kayayyakin masarufi a kasar mu Nigeria da ma kasashen mu na Afirka baki daya. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau yace tabbas kalaman tsohon shugaban Najeriya Obasanjo na cewa ya kamata a ce yawancin 'yan siyasar kasar tamu a daure suke hakan daidai ne sai dai kuma daga kan shi ya kamata a fara ganin cewa shine limamin jefa kasar tamu cikin duk wani hali da take ciki domin shi ya share musu wuri suka shimfada tabarma sako daga Sani mai langelange Alwaya Wuri yace assalamu alaikum biyoyi Hausa muna jajantawa mutane sama da 40 shi har da 'yan Najeriya da suka mutu a Niger bayan ruwa ya yi awon gaba da motocinsu da fatar mahukunta za su tallafa wa iyalansu sako daga Babangida AA Dogo Zurmi jihar Zamfara Najeriya yace mu al'umar garin Zurmi da kewaye muna kira ga kamfanin sadarwa na MTN da su taimaka su gyara mana wannan layi ranar 24 ga watan Afrilun 2024 wannan layi ya katse a garin Zurmi a dalilin wani hari da 'yan bindiga suka kawo mana a wannan gari namu yanzu haka muna samun wasu bata gari suna zuwa garin suna kokarin sake wasu abubuwan amfani da cewa daga ofishin aka aiko su dan haka muna kira da masu ruwa da tsaki da su taimaka mana su dawo mana da wannan service a wannan gari na Zurmi kasancewar kaso 79 cikin 100 masu amfani da wayar salula a Zurmi to da MTN suke amfani Allah ya sa kokenmu ya kai inda ya dace amin sai sako daga Sunusi Madatai da Magaram da Isuhu Makeri Madatai da Yakubu Miaski Badaraka suka ce salam BOA fara sai da manoman shinkafa na kasar mu ta Niger takin zamani a bisa farashi mai rahusa da kuma baiwa masu karamin karfi daga cikin su takin kyauta da gwamnatin mulkin sojan kasar mu ta jamhuriyar Niger ta yi wallahi ta yi abin a yaba mata da fatan dai za a bibi wannan tsari har sai an ga takin ya je ga hannuwan da suka dace dan kar a yi mana ja ya fadu ja ya dauke
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 11:29 na safe Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin mu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Des McConnell wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniya mu Mr. Joe Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe